أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ورئيس جور المحجلين، نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين، وصحابته الهادين المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرقونا ميساك نانا تبوديا كالله سبحانه وتعالى ميساك تقدر عدوارنا وأنا يمتيني البركة yammacin asabar 14 ga watan Ramadan. Sha biyar ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446, wanda kuma daidai da 15 din ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan masallaci ne albarka masallacin Juma'a na Mu'adh bin Jabal da ke nan unguwar Amba Ibrahim da ke garin Dama Tudu, fadar gwamnatin jihar Yobe, domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin Alkur'ani cikin waɗannan kwanaki masu albarka. A jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 33, wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. A gurguje duk da lokaci ya ja, za mu kuma wasu yan tambayoyi. Wannan yana cewa assalamu alaikum fadilatu sheikh, a tambaya na nan ita ce, shin a nan Najeriya mazhabar Imam Malik muke bi kwata kwata ko yaya abin yake? Da fatan a sharuwa lafiya. To, batun mazahaba, wace mazahaba ake bi, wace mazahaba ce ba a bi, za mu dube shi ta ɓangarori guda biyu. Na farko, ta fuskar hukunci, abinda yake da alaƙa da dokoki na ƙasa wanda ake gudanarwa ƙarƙashin tsarin shari'ar musulunci, wanda wannan shi ne abinda constitution ya kira a section 272 da 262 Islamic personal laws. A ka'ida a Najeriya za a yi su ne a kotunan musulunci, kotunan shari'ar musulunci na ƙasa da kuma na sama, tun daga shari'ar court of appeal da zuwa abinda ya ƙasa. To, irin waɗannan matsaloli, kamar abin da yake da alaka da gado, kamar abin da yake da alaka da wasiya, abin da yake da alaka da waƙafi, shayarwa, saki, aure, waɗannan dukkanin su Islamic personal law ne. To, ana yin hukunci ne da shari'ar musulunci. To, mazhabar da a gwamnatance ake hukunci da ita ce mazhabar Malikiya. Idan akwai sabanin mazhaba, wannan sun ce kaza, wannan sun ce kaza, abinda ake aiki da shi a kotunanmu shi ne mazhabar Malikiya. Amma ta ɗaya ɓangaren kuma, idan muka duba ta fuskar practice da ɗabbaƙawa da kai a karan kanka da za ka yi ibada, to wannan kuma babu wanda zai takure ka cewa dole sai ka bi mazhabar Malikiya, ko ka bi ta Imamu Abu Hanifa, ko ka bi ta Imamu Ahmad, ko ka bi ta Imamu Shafi'i. Dukkaninsu limamai ne na musulunci, waɗanda suka ba da ijtihadatinsu daidai fahimtarsu da nasoshin shari'a. Ba kuma yawancinsu zamani ma suka yi tare ba, balle a ce ga competition abu wannan abu wancan. Allah ne ya sanya wa da'awarta su albarka da karantar wasu ɗalibansu suka rubuta, suka yaɗa abubuwan da suka yi fatawa da shi, sai ya zama wuraren da ɗaliban suka kai, sai ya zama an yi tadbiqin wannan ayyuko da shi, kamar yadda da'awar Imam Malik ta gangaro ta shigo arewacin Afirka, ƙasashen Morocco da Algeria da Tunisia, wanda yawanci addinin musulunci mutanen ya zo mana. Don haka ƙasashen da suke yammacin Afirka kudu da hamada sahara sai zama su ma addinin musulunci ya zo musu ta hanyar mazhabar malikiya wannan yasa ta zama ita ce ku dominant ne to amma kuma a fuskar ibada ba a lazamta maka cewa sai ka bi wata mazhaba ta musamman ba wallahu ala wala wannan yana cewa assalamu alaikum malam dan Allah a ja hankalin matasa kan najabiyar da makamantan su domin abin yayi wata fayyuzu to hadda azumin ma suna ci gaba da yi hakika yana daga cikin jarrabawa da aka yi wa al'umma a wannan zamani wannan yaduwar waɗannan cacar wannan caca na jabet wace ce bet wannan sporting betis da suka shigo suka yaduwa a tsakankanin al'umma kuma ana kallon su ana gani wani lokacin a cikin a gefen gidajenmu da shagunanmu ma muke ba su haya su kama su bude kuma suna bata tarbiyyar yara caca da dukkanin nau'inta sawa'u wacce aka sani ta gargajiya wacce za a sa wani abu a yi kuridittin kaza ne zai faru ko kaza ne zai faru ko a yi wani wasa wanda sakamakon wasan abin da ya faru wanda ya yi nasara a wasan shi zai samu nasara shi zai fashi kuɗi mai yawa ko kale-kale ko takarta ko wacce ake yi irin ta kalanda dukkaninsu wannan nau'in caca ne haramun ne ko ta zamani wacce take wannan najabi din ko kuma irin su casino waɗannan dukkaninsu haramun ne Allah subhanahu wata'ala ya yi hani akan ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun dan haka haramun ne bai kamata musulmi ya yi ba amma wannan abu duk da haramcin sai kaga matasan mu sun nan neman kuɗi saboda laduman kuɗi mai sauki da rashin san wahala da zagewa a nema sai kaga matasa sun shiga suna ta yi babu wani wanda zai yi kuɗi wanda ya taɓa yi a bayan kuɗi da caca balle kai ka ce za ka yi in ka samu su kartagan su ne asalin masu samu in ka samu yau na wanda ka ya karɓi naka jiya ne gobe kuma watakila shi zai dawo ya ɓaci su ba wani wanda zai arziki da arzikin caca ko ka tara ya taru a ƙarshe akwai addiction zai zama cewa ka saba in ba ka yi ba za ka samu a kwanciyar hankali ba sannan daga cikin abin da yake ƙara munin wannan al'amarin shi ne akwai matasan da suna nan har bokaye da masu bugun ƙasa suke bi don su gano wannan club ne zai yi nasara a cikin club ɗin kuma idan ya yi nasara waye zai ci gol ɗin da za a samu nasarar a gol ɗin idan an tashi guda nawa za a ci su je a buga musu ƙasa kuma Allah yana musu istidraji kaga ga laifin zunubin sa'a zunubin caca ga kuma zunubin zuwa wajen boka ko kuma dan mori ko mai tsafi ko wani abu makamancin wannan wanda wannan hadarin na biyun ma ya fi hadarin na farkon so gaskiya mu kiyaye kuma iyaye dole su zama cewa suna tarbiyya irin ta wannan digital era din ba batun ka ci gaba da tarbiyya irin ta analog wannan ba daidai ba ne dole ka san me yake gudana a tsakankanin samari matasan da kake tarbiyya ka san me suke aikatawa da wayoyinsu domin su kansu masu wayoyin da suka yi ai sun yi providing hanyoyin da a matsayinka na uba za ka kula parental control akwai parental control application akwai parental control a ƙarƙashin setting ɗin kowace waya kowace android phone in ka duba a cikinta akwai parental control idan ka duba za ka ga ina da ina ɗanka yake dubawa to amma kuma ba notice za ka bashi ba don ka bashi notice ya fi ka sanin yadda ake cikin dan minti uku zai iya ɓoye komai ba za ka gane ba da safe ya zo gaisuwa assalamu alaikum yana zuwa ina kwana ina gajiya yana so sa wannan sumar da ya tara sai ka ce ina wayar sai ya ce ga ta sai ka ce aje ba je in zai yi wani abu ciya a ga ya mun security ne na buɗe sai ka je ka fita ka duba log din shi ka ga karfe nawa ya daina yin waya ka shiga ka duba gallery din shi hotuna nawa ne a ciki ka duba ka ga akwai wani application da baya buɗewa sai an sa tamprint saboda ana koyewa watakila wata ma'ajiya ce, wani vault ne, wani ma'ajiya ce na munanan kayan aiki da sai cikin dare ake bude su a aiki da su. Ka bude ka gani. Sannan sai ka duba a cikin parental control din, ka duba ka ga waɗanne application ne ya fi gani, kuma awa nawa yayi akai. Awa nawa yayi akai zai gaya maka, ai ga gashi a YouTube ne, YouTube yake ta kallo, a'a da Firefox ne da yake ta dubawa, a'a da sunanta Chrome. Zaka ga wanne yafi, a'a zaka ga Niger Bait ne, akwai Niger Bait a wayarsa, yayi awa 8 ko 9 akai da a cikin 24 hours. Tun daga 12 zuwa lokacin da ka duba zai nuna maka wanne application aka fi gani. Wani lokacin ba ziyarar samani za a kai a wayar ba, sai ka kai ziyarar samani daki. In a BQ suke voice quarters kawai, sai ka gama kiyamun lailin ka zaka kwanta karfe 2 da rabi kawai, sai dai a ji ka kashi kana shigowa ya kashe kowa ya ban waya, kawai kowa ya ban wayarsa, sai ka kwashe su gaba daya, sai ka ji daya bayan daya a zo a buɗe a gabanka, kowa ya zo ya buɗe da security a gabanka, sai kai operation din da zaka yi da rana kafin su dawo, sannan ka gani. Wannan shine sauke wajibcin nauyin tarbiyya a digital era. Ba ka gama kawai kana zaune kai ka dauka kuma yana tafiya lafiya da lauma. Kuma yawanci mukan yi sakaci akan tarbiyyar matasa maza, mukan matsa wa mata, amma matasa sai muga cewa ai su ba matsala, saboda ko matsala aka samu watakila ba tana iya saurin gyaruwa ba kamar lalacewar tarbiyyar mata ba. Dukkaninsu kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Za a tambaye ka akan wannan kiwo da aka baka, Allah ya sa mu dace. Da tambaya na ƙarshe yana cewa assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa prof lafiya da alaramma doctor amin. Menene hukuncin zakka akan kuɗin da yake cikin RSA ɗina, domin ina ganin balance duk wata kuma ya wuce 12 million wanda aka ce shine misali. Me wannan tambayar RSA holder ne, retirement service account holder, ma'ana ko dai yana aiki da gwamnatin tarayya ko kuma yana aiki da kamfanoni waɗanda suke manya ko banki ko makamantansu, wanda su ne suke ƙarƙashin tsarin fansho wanda yake na contributing, wanda ake cewa contributory pension scheme, wanda yake shine defined contribution. Kamar waɗanda suke aiki a jaha suna ƙarƙashin ɗaya tsarin fansho ne wanda ake cewa defined benefit, wannan su formula ce ake lissafi daidai daɗe wanda kai a aiki da kuma matakan da ka taka aiki a nan gwamnati za ta ci gaba da baka. Shi wannan tsarin na contributory pension scheme, gwamnati za ta dinga baka 1/6 ne, 1/10 ne na albashinka, kai kuma za ta dinga ɗaukar 1/8 na albashinka, ana sawa a ajiye a hawan hannun PF Pension Fund Administrators, kamar bankuna ne na juya kuɗaɗen fansho, wanda su kuma akwai PF Pension Fund Custodians da suke juya kuɗaɗen, su kuma da suke ajiye kuɗaɗen, ba su suke juyawa ba. Sannan kai kuma za a buɗe maka RSA Retirement Savings Account. Wannan RSA ɗin kamar bank account ɗinka ne na banki, za ka dinga ganin komai, bambanci shi ne normal savings account ɗinka duk sanda kake so za ka cira, amma shi Retirement Savings Account Pension Reform Act ya tanadi cewa ba za a baka kuɗin da yake ciki ba sai ka yi shekara 50 ko kuma idan ka yi ritaya a aiki gaba ɗaya. So don haka ba ka da access da wannan kuɗin. To me wannan tambayar? Yana tambaya cewa a cikin RSA ɗin shi, Retirement Savings Account ɗin shi, akwai balance ɗin da ya wuce naira miliyan 12, wanda wannan ba abun mamaki ba ne, domin kuɗi ne ake cirewa duk wata ana tarawa. Akwai wanda RSA ɗin su ya fi miliyan 50 ma. To shi nasa ya ce ya fi miliyan 12, kuma kamar yadda bayani ya gabata a darussanmu na baya, misalin yanzu miliyan 12 da wani abu. To dan haka kuɗin ya kai nisabi ko bai kai ba, to shi ne yake tambaya, tunda ya kai nisabi shin akwai zakka a kai ko babu? Na farko sharadin tunda ya kai nisabi da ya rage a kai shi ne haulamin hauli, ko ya zama cewa shekara ta kewayo a kansa, wanda daga dukkan alamu shekara ta riga ta kewayo, tunda ya fara aiki ake ajiye kuɗaɗen. To wannan kuɗin juya su ake yi, duk da yake akwai matsaloli a wuraren da ake juyawa, don haka a karan kansu kuɗaɗe ne da dukkaninsu sun cika sharuɗan zakka banda guda ɗaya. Sharuɗan zakka da ba su cika ba shine ba ka da access da su, ba kuɗi ba ne da kake da damar ka cire, an riga an tilasta ka dole ka bar kuɗin nan taru ne na gaba, ko dai gaba kai ka amfana ko kuma waɗanda ka bari su amfana. Wani lokacin dama kuɗin ma na sauƙi ne na personal administrator, na personal representative su za a bawa. So dan haka wannan kuɗin ba ka da access da shi. To tunda ba ka da access da shi, ya zama kenan a lokacin da za ka yi zakka ba zai yi ka cire zakkarsa ba sai lokacin da ka samu access da shi. To idan ka samu access da shi, ya zama hukuncinsa hukuncin almalul mustafa, kuɗin da aka samu kamar kuɗi ne da ka same shi, wanda akwai maganganu guda biyu na malamai a kai. Wasu sun tafi akan cewa lokacin da ka same su, jumhurin malamai sun tafi akan cewa lokacin da ka samu wannan kuɗin daga lokacin ka mallaki nisabinsa, anan za a fara lissafi sai wata shekarar ta kewayo, sannan ne sannan za ka yi masa zakka, sai daga lokacin ne ya zama naka. To don haka daga lokacin za a fara lissafi. Wasu ka ce a'a, wanda wannan ba da dafa tawar da dama daga cikin sahabbai kenan, cewa almalul mustafa ana lissafinsa randa ya shigo hannunka daga ranar za ka fara masa zakka. Saboda already in muka ɗau wannan lissafin ka jima da mallakan misali, wanda ire-iren waɗannan kuɗaɗen a Sheikh Yusuf Al-Qardawi, Allah ya masa rahama, a cikin littafinsa Fiqh Az-Zakka ya zaɓi wannan ƙaulin na ƙarshe, musamman kuɗaɗen da aka same su ba a da access gare su. Don haka dai a takaice, zance mafi inganci a wannan gabar shine babu zakka a kansa a yanzu, ba za ka dinga amfani da kuɗinka kana cire masa zakka ba. Amma duk lokacin da aka ce ka yi ritaya an baka access da kuɗin, to ka sani farko abin da za ka yi za ka cire haƙƙin Allah a kai, za ka cire masa zakkarsa na shekara ɗaya, ba na tsawon shekarun da kai kana aiki ba. Don haka akwai zakka akan balancin da yake cikin retirement savings account ɗinka, sai dai ba za a fara biya ba sai daga ranar da ka samu access da kuɗin, tun daga lump sum withdrawal ɗin da aka baka. Wallahu a'lam wa a'lam. Ala rahmat, bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
نعم. الله سبحانه وتعالى yace wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq. Wasiya ta goma, kada ku kashe rai allati harrama Allahu, wace Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, illa bil haqqi sai dai idan akwai dalili. Wa man qutila mazluman, dukkan wanda aka kashe shi da zalunci, faqad ja'alna li walihi sultana, lallai mun sanyawa wanda suke waliyansa hukunci da za su nema wajen neman haƙƙinsa. Fala yusrif fil qatl, dan haka kada ya yi kece iyaka, kada ya ta'addanci wajen kisa ɗin. Innahu kana mansura, lalle shi shari'a ta riga ta ba shi nasara, ta riga ta goyi bayansa wajen neman haƙƙinsa. Wasiya ta goma, bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a nisanci zina, to sai kuma kisan kai, kamar yadda ya zo a waccan aya, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Sannan kuma kafin wannan Allah subhanahu wata'ala yayi haramci akan kashe ƴaƴa ba tare da haƙƙi ba don tsoron talauci ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. To wannan kashe da da mahaifinsa zai yi kenan saboda tsoron talauci. To sai kuma sauran nau'in kisa sai Allah subhanahu wata'ala yace wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haqq, kada ku kashe ran da Allah subhanahu wata'ala ya haramta, wanda wannan shine asali wajen kiyaye rai da addinin musulunci ya zo da shi a matsayin ɗaya daga ciki na gaba-gaba, shine ma na farko bisa zance mafi inganci kamar yadda Imam Shafi'i ya kawo cikin Muwafaqat cewa kiyaye rai ma gaba yake da kiyaye addini, duk da yake akwai maganganu na malamai akai. So daga cikin kiyaye rai shine hana kisa, kada wani ya kashe wani, kowa ya kiyaye ran wani, kowa ya kiyaye ransa ya kuma kiyaye ran dan uwansa, wanda wannan shine ɗaya daga cikin ko fundamental rights da kusan dukkanin ƙungiyoyi na duniya suke ta rajin cewa su tabbatar da kare haƙƙin bil'adama. Ko mu a Najeriya chapter 4 ta constitution din Najeriya ta yi bayani karara akan wannan kiyaye wannan right din, a kiyaye right to life, a kiyaye wa dan adam haƙƙinsa na ya rayu kamar yadda section 33 na 1999 constitution as amended ya bayar. To addinin musulunci ya riga ya bada wannan tanadi, haramun ne a kashe ran wani. Allah subhanahu wata'ala yayi haramci akai, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haqq, illa bil-haqq malamai suka ce sai cikin abubuwan da shari'a ta sanya halaccin kashewa, wanda ita ma ita ce za ta kashe da kanta, hukuma ce za ta kashe wanda yayi abin da za a kashe shi, ba mutane bane za su yi da kansu, ba mutane bane za su yi da kansu, kamar abin da yake da alaka da kisasi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. To wajen daukar mataki akan wanda ya kashe wani, to wannan kisa ne da haƙƙi, wannan shari'a ta bada dama, shi yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala yace illa bil haqqi, sai da haƙƙi, kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce, hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahindu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalat, at-tayyib az-zani, az-zani al-muhsin, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a, wan nafs bin-nafs. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta a kashe ran wani mu'mini wanda ya imani da Allah, ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da wadaya daga cikin haƙoƙin nan guda uku. Na farko an-nafs bin-nafs, wanda ya kashe wani a kashe shi, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin-nafs, duk wanda ya kashe wani a kashe shi, wanda yake wannan shine adalci, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da cewa rayuwa ne, kisa ne amma sai ya kira shi cewa rayuwa ne, walakum fil qisasi hayatun, kisasi wanda ya kashe a kashe shi, to wannan din shine rayuwa, domin idan mai kisa ya san cewa idan ya kashe shi ma za a kashe shi, to dan ya kiyaye nasa ran sai ya kiyaye ran saura. Amma idan aka koma zaman kara zuba irin wanda muke yi a yanzu, ran dan adam ya zama ba komai ba, musamman a kandasar nan tamu a Najeriya, musamman kuma a arewa, ran dan adam ya zama ba komai ba, mu ma ba ma kimanta ran namu, haka gwamnatocin mu ba sa kimanta ran mu, zaka ga an kashe mutane da yawa amma bai kai fada shugaban kasa har ta fitar da jawabi na jaji ba, saboda ba komai akai ba. Amma zaka ga a kudancin kasar idan aka kashe mutum daya, sai kaga fada shugaban kasa nan da nan ta fitar da sako na jaji, hatta gwamnonin the most contentious almamakiyo sai kaga suna da bugun zuwa kai jaji, da zuwa kai dauki, da zuwa yin ta'aziyya, saboda an kashe wani adadi na wasu a wani bangaren, alhali a jahohinsu ma sai a kashe wannan adadin, amma ba su damu ba, saboda ba a dauran dan adam din arewa musulmi da yake Najeriya a matsayin wani abu ba. kuma maganar gaskiya duk da koda gwamnati ma ba ta dauke mu da muhimmanci ba mu ma ba kiman taran namu mu ma ba kiman taran mu ba ka dauki misali mafi sauki yadda idan aka samu faduwar tankar man fetur al'umma suke da DP su je su fashi ganima sun sani fa kestin lighter guda daya ko taba sigara ta wani dan bariki ta kade za ta kona su gaba daya amma haka za su yi da DP su je su kone kaga mutane sun kone mutum 200-300 a labarai ba ba ma a gaske ba amma kuma abun ya ƙara faruwa ƙasa da wata 2-3 sai kaga kuma mutane sun ƙara zuwa sun je sun ƙara toyewa dan Allah wannan ya san darajar rayuwar sa wanda yake wannan ya san darajar kansa ba tukunna ya kimanta kansa a daidai lokacin da zaka ga at the same kasar a daidai wannan tsakani wata mota ta fadi a Inugu tanka ta kama da wuta mutum 12 ne kadai suka rasu su ma ba ɗiban gani ma suka je ba sosai ne ya rusa musu amma mu a wajen mu maimakon a gudu a bar wajen sai dai a dinga fadawa ana bada labari 1-10 su kuma 10-10 others so mu da kanmu ba mu kimanta rayuwar tamu ba so wajibi ne ka fara kimanta kanka kafin wani ya kimanta ka idan ka tafi ku sauran bangarori na duniya zaka ga yadda yake zama news headline ne mutum ɗaya idan an rasa mutum ɗaya idan aka rasa sai ka ga cewa ya zama dalilin labari amma idan an kashe mutum ɗaya ma wani labari ne mutum goma ma labari ne mutum 50 dubu ma ba a kashe bane a arewa a wuni daya kuma an ci gaba da harka kamar ba abin da ya faru so mu ya kamata mu kimanta kanmu kafin mu nemi wasu kimanta mu so ubangiji subhanahu wataala ya sanya dan adam halitta ce mai daraja walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibat wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin ingantacce yake cewa lazawan dunya ahwanu inda Allah min katil muslim gushewar duniya gaba daya ya kusa fi sama da rasaran mu'mini guda daya shin haka muke kimanta rayuwar mu a matsayin mu na mu'minai wa hanya ta farko da za a kashe da za aka yadda a salwantar da rai shine an-nafsu bin-nafsi wanda ya kashe a kashe shi na biyu shine az-zalim mufsid wanda yake ya aikata zina an tabbatar da ita ta hanyoyin da shari'a ta yadda a tabbatar bayan an yi idra'ul hudud da bishubahati to wannan ya halatta mutukar a kashe shi mutukar ya kasance mai aure ne na karshe shine at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya fice da ya bar addinin musulunci wannan shi ma jinin sa ya halatta to in ba wannan ba illa bil haqi kenan in ba wannan ba bai halatta a tabaran dan adam shi ma kuma idan an yi ba an bar shi bane a matsayin wani yayi da shi kenan a kashe shi a'a wannan aiki ne na hukuma ba nauyinka bane dan ka ji wani yayi da kace zaka kashe shi domin an kashe mutane da yawa a irin wannan jungle justice ne ba karantar musulunci bane da sunan an zage annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sunan an wulakanta alqur'ani ko da sunan mutum ya fita daga musulunci ba tare da abba an tantance ba sai kawai a dauki mataki akai wanda suke yin isgilanci ga addini ko ga manzon sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani daga cikin wanda ba musulmi ba ba daidai bane su dinga crossin logo area da musulunci wannan abin da ya faru da su su suka jawo kansu to amma kuma ba abin da musulunci ya karantar ba kenan the best way shine su kiyaye bakin su saboda a cikin musulmin ba kowa bane ya fahimci wannan karatun ba kowa bane ya fahimci wannan karatun kuma idan aka yi wannan gangancin aka keta hurumin addini to fa wanda zai bada hakurin ma yana takasan sa saboda idan yayi wasa za a iya tuhumar sa da cewa ya goyawa wanda ya zagi addini baya ne ko ba haka ba so abin da yafi sauki shine dan a zauna lafiya ma'abota shugabannin bangaren daya addinin su dinga fadakar da shugabannin da mabiyan su cewa musulmai fa masu zaman lafiya ne addinin su ma daga zaman lafiya ne kuma kiristoci addinin ku daga salama salama ne, kuna son zaman lafiya ku kowa ya kiyaye kowa, mu kam dama ba ma a kama mu a tarihi ko da wasa ban taba jin wani wanda ya ci mutuncin Annabi Isa ba, saboda idan musulmi ya ci mutuncin Annabi Isa daga cikin gida za a fara kaddamar masa la nufariqu baina ahadin min rusulihi, daga cikin imanin dole sai kai imani walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina, sai kai imani da manzanni in ba daga cikin hadda Annabi Isa, kuma bai halatta ka ci mutuncin Annabi Isa kana musulmi. So dan haka ba ka tsaye ake samun musulmi da cin mutuncin daya bangaren addinin ba. To su kuma idan da suke yi su ne hanya mafi sauki na hana faruwar wannan, shine su hana mabiyan su lalanta addinin mu, saboda akwai no go area da duk wanda ya shigo to ko babu guarantee, ba guarantee da cewa zai fita lafiya. A ka'ida ya kamata a kamo shi a hukunta shi ne, to amma hukuncin da ake yi ne mutane ba su da confidence akai ita ce gaskiyar magana. Hukumomi duk wanda aka kama yayi wannan sai ai ta lallaba shi, ai ta lallaba shi, ai ta lallaba shi, shikenan karshe ba za ka ma ji labarin wani abu ya faru ba. Wannan yasa yake tunzura mutane idan abun ya faru suke daukar doka da hannunsu ba daidai bane. Ina faɗa ina ƙara maimaitawa ba daidai bane. To amma fa ba ka da iyakacin mu faɗa musu cewa ba daidai bane, mu dai hakkin mu faɗa muku ko ku karba ko ku yi dariya. Dariyar ku ta kalzon kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya, iya faɗa ce kawai tamu ba lalle bane su bi. So kaga the best thing shine su su faɗakar da nasu kada su dinga shiga alfarmar addini. Dan haka wanda ya yi dai ban musulunci zumin jininsa ya halatta, amma sai an bi matakai na tantancewa da tabbatarwa, sannan hukuma za ta ɗauki mataki a kai. Wa man qutila mazluman, duk wanda aka kasance aka kashe shi bisa zalunci, wanda wannan ishara ce na ɗaya daga cikin nau'in kisa. Malamai sun raba kisa zuwa nau'i daban-daban. Akwai kisa wanda yake katulul amdi, kisa ne na dangangan da ganganci, wanda yake wannan shine kashe mutum da abin da yake kisa da kuma niyyar kisa. Ga kisan ya faru, dama kuma ni kisan aka yi niyya kuma aka yi amfani da abin da yana iya yin kisa, kamar mutum ya ce zan harbe shi kuma ya harbe shi, ya sa bindiga ya harbe shi, dama kisa ya yi niyya kuma bindiga tana kisa ko? Ko ya ce bari sai na taka shi da mota, sai ya bi shi da mota ya tunkuɗe shi kuma ya taka shi ya mutu, wannan kisan ganganci ne. Dama niyyar ya yi kisan ya bi fata kuma ya yi kisan. Nau'i na biyu na kisa shine katulu shubhul amdi, niyyar kashi kisan da ya kama da na ganganci, shine mutum ya yi niyyar mugunta amma ba da abin da yake kisa ba, amma niyyarsa ba mai kyau ba ce. Kamar misali mutum wani ya ɓata masa rai sai ya yi naushi, da ya yi naushi sai aka mutu, wannan ya yi niyyar kisa bisa ɗabi'a naushi yana kisa. To amma kuma da ya kai dukan ai mugunta ya yi niyyar yi ko? To wannan malamai suka ce shukul amdi ne, shi yasa a na farko wannan kisa ne na gangan da ganganci, shi yasa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. To wannan kuma sai aka ce to shi za a biya diya, amma mughallaza ce, shi wanda ya kisa shi zai biya wannan diyar. To nau'i na uku na kisa shine kisa wanda yake na kuskure. Malamai suka ce shine mutum ya kisa da abin da ɗabi'ar ta ba yana kisa, amma kuma da kuskure bai yi niyyar kisa ba, kwata-kwata a zuciyarsa babu niyyar kisa. Kamar mutumin da ya tuko mota yana tafiya zai yi bulago a kan titi, yara suka tsallako, yana tafiya a speed wanda yake daidai, yara suka tsallako bai iya controlling ba ya taka su, ya yi niyyar kashe su, amma mota an ta buge mutum dama ba za ta kashe shi ba, za ta kashe shi. Kamar mafarauci da ya harbe mai gona ya faɗo ya mutu, amma shi ya fita farauta ne na tuje babban tsuntsu da ya shiga wata garka sai ya hangi tuje da gidansa da ƴaƴansa sai ya tantu wannan kasar yayi seti ya gama seta bindigarsa sai ya harba yana harbawa sai ya ga jini ya shigo ya zirawo har ya ji dadi sai ya ga jinin yayi yawa da aka jima sai ya ga mai gona fit ya fado kasa ashe ya hawo yana hutawa ne a saman bishiya shi kuma da ya seta albarutan sansa ashe tumbin mai gona ya seta dan aka da ya fasa sai ya fasa masa tumbi sai ya fado ya mutu wannan kisan da yayi kisa ne da abin da yake kisa amma yayin yar kashe mai gona to wannan kisa ne na kuskure shine Allah subhanahu wataala yace wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fadiyatun fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qawmi aduun lakum wa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun wadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina to wannan kisan shine kisa na kuskure shi kuma diyarsa ana diyanta alal aqila ne gabaɗaya magadan mutum su za su haɗu su tattara su hada su biya domin ba da gangan da ganganci yayi ba to waɗannan nau'in kisa wanda suke mafi shahara kenan akwai wasu sauran nau'in kisa kashe-kashe na kisa da malamai a wasu mazhabobin suke karawa kamar mazhabar Hanabila suna karawa da al-qatl bi tasabbub mutum yayi sanadiyar mutuwar wani kamar misali mutum ya tona rijiya a tsakiyar hanyar da mutane suke tafiya da daddare wani ya zo ya tsallaka ya zo wucewa ya fada rijiyar kuma ya mutu waye ko sun mutuwarsa na'am shine akwai kisan da ake ce masa majara majiral khata'i kuskure kisan da za a iya daukar sa kisa ne da yayi kama da na kuskure wasu suna sa shi kuskure ne amma su suna dora shi a cikin cewa jarama majiral kafai kamar misali macen da ta kwanta tana baki sai ta yi birgima a kan yatta ta yi ta kuka ba ta ji ba har ta danne ta mutu wannan ya sunan shi na'am kuskure ne ko to sai suka ce wannan jarama majiral kafa to wanda ake ishara zuwa gare shi a nan wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bil haqqi wanne ne wannan nau'in kisa ake ishara zuwa gare shi na'am na gangan da ganganci kisan da mutum zai yi da gangan da ganganci wanda yake na ta'addanci ne shine wanda ake cewa homicide ko culpable homicide punishable with death da kuma not punishable with death ko kuma wanda ake cewa murder penal court da criminal court so wannan nau'in kisan shine shari'a ta ishara zuwa gare shi to wanda yayi wannan Allah subhanahu wataala yace faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl an sanyawa waliyansa hukunci ko kuma daukar fansa da zai yi amma kuma ba shi zai yi da kansa ba dan haka fala yusrif fil qatl kada ya zanto cewa yayi israfi ma'ana ya wuce iyaka wajen daukan fansa malik ibn kathir ya fassara ma'anar israf da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko kisa sama da adadin abin da aka kashe ma'ana ramuwar gayya na'am ta fita gayya ko misali mutum ne ya kashe mutum ɗaya to maimakon shi kadai a nemo shi a kashe shi sai a je gidansa da shi da gyatumarsa da babansa da ƴaƴansa da matarsa duka a banka musu wuta saboda sun kashe mutum ɗaya wannan israfi ne fil qatl saboda ka'idar wala taziru waziratun wizra ukhra wani baya daukar laifin wani ɗaya aka kashe muku ku kashe guda ɗaya daga cikin israfi fil qatl shine ya kasance ammasala wanda aka kashe din bayan an kashe din kuma ya zama an yi gunduwa da namansa ko kuma a fere cikin sa a ciro zuciyar sa a zo a shanya ta ko a bawa karnuka ko wani abu makamancin haka wannan bai halatta shi ma yana daga cikin israfi fil qatl ko kuma a kashe wanda bai ji ba bai gani ba wanda ma ba shi yayi ba wani yayi kisa ya gudu kuma sai a je a kashe dan uwansa ko a kashe mahaifinsa ko a kashe dan sa wannan dukkanin su nau'i ne na israfi a wajen kisa innahu kana mansura ay innal waliyya mansurun ala alqatili shar'an wa ghaliban wa ghaliban wa qadran domin shi shine wanda zai yi nasara kamar yadda shari'a ta tanaji a daukar masa mataki amma bisa adalci ba tare da an dauki hukunci akan wanda bai ji ba bai gani ba na'am al-rahma wala taqrabu mal al-yatim to masha Allah a to yau aya ɗaya kenan zai al-rahma to insha Allah sai mu tsaya ko ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان مسرورا ان شاء الله ان ذا مسيا دبا دني ne lokaci abin da muka karanta da daidai Allah ka sani tare ya cikin lada kuskure ko cin ciban hashi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kuma wabin fito da wuri wani yau